Mutane wajen 200 da aka raba da mahallansu a sashen Ingilishi na kudu da maso yammacin kasar Kamaru sun haɗu jiya Lahadi a birnin Yaounde don yin nazarin karuwar tashin hankula cikin watan da ya gabata. Sun ce har-haren da aka kai garuruwan Tinko da Kembok da Enyang, wuraren da sojoji suka ce na 'yan tawaye ne, ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17. Wani malam makaranta mai suna Nesto Orok, wanda ya tsere daga yakin da ake yi a Tinto shekara guda da ta gabata, ya ce na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka yi shine wanda aka yi ranar Asabar, lokacin da ba mai suka tarwatsa wata motar 'yan sanda a Iyu Mojok. Ya ce wasu da suka so dawowa gida sun tsorata da wannan al'amari. Ya ce an fara yakin ne da bindiga haɗin gida, amma yanzu har zancen ba mai ake yi. Wannan na nufin kenan muna cikin matuƙar haƙari. Ya kamata a yi wani abu don a samu kwanciyar hankali mai ɗorewa. Mutane na fama, kuma idan ana kashe hatta 'yan sanda da ba mai waɗanda su ya kamata samar da matakan tsaro, to lallai ba mu san inda wannan al'amari zai kai mu ba. Ministan sadarwar ƙasar Kamaru kuma mai magana da yawun gwamnati Rene Emmanuel ya tabbatar da aukuwar hakan. Ya ce 'yan sanda sun je manyu ne aikin tabbatar da zaman lafiya. Emmanuel ya ce gwamnati na buƙatar taimakon jama'a. Ya ce gwamnati na matuƙar yin Allah wani da wannan al'amari, tana kuma yin gargaɗi ga duk masu wannan baƙar aniya da cewa za su ɗanɗana kuɗarsu. Gwamnati na kiran da a riƙa amfani da kaifin hankali da kishin ƙasa da kuma ƙaunar jama'a. Tana mai jaddadawa matasa musamman ma da cewa kar su yarda a yi amfani da su saboda wani burin tayar da hankali. Ƙasar Kamaru na zargin wasu 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje da ɗaukar nauyin 'yan tawayen da kuma tara musu kuɗaɗen sayo makaman yaƙi. A baya-bayan nan, 'yan tawaye sun yi amfani da kafafen sada zumunta wajen nuna hotunan irin bindigogi da mamman da suka ce sun sayo kuma har sun yi fasakorinsu zuwa cikin ƙasar. Mai sharhi kan al'amuran siyasa ɗan asalin ƙasar Kamaru, Nelson Are, wanda ke jami'ar Injamina ta ƙasar Chadi, ya ce daga yanzu kar ƙasar Kamaru ta yi wargi da batun ƙarfi da kuma makaman 'yan tawayen, bisa tsammanin cewa ba su da isassan makamai. Ya ce a zahirin gaskiya wannan ne karon farko da 'yan tawaye suka yi amfani da manyan makamai irin waɗannan. Hakan ya nuna cewa an yi ta shigo da makaman yaƙi ta kan iyakar ƙasar, kuma muddin gwamnatin ƙasar Kamaru ba ta nemi a yi tattaunawar sulhu ba, abin zai ƙazance, mutane fa na mutuwa. Tashin hankulan na arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru sun ƙazance ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 2017, lokacin da 'yan awarin masu ɗauke da makamai suka yi shelar kafa abin da suka kira 'yan tattar ƙasa mai amfani da harshen Ingilishi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane sama da 530,000 ne aka raba su da mahallansu tun bayan da yaƙin ya ɓarke. Ta ce mutane wajen 1.3 miliyan na buƙatar agaji.